sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Litinin 7 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Binta, a Ukraine, mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi, yayin da jami'an Rasha suka zargi Ukraine da aikata hakan don yin zagon ƙasa ba tare da wata shaida ba. Magajin garin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta, muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi. Sannan 'yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla biyu sun mutu, biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako daukacin yara 21 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya, yayin da suke aiki a wata gona da ke karamar hukumar Faskari.
Gaskiya ne, jiya a wajejen Magarba Allah ya dawo da waɗannan yara, kuma aka sadar su da iyayensu. Ne waɗannan yara dai da aka sace su, kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfara ne da su.
Za kuma ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. A Ukraine, mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi, yayin da jami'an Rasha suka zargi Ukraine da abinda suka kira zagon ƙasa da ya haɗa da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku. Rasha bata gabatar da wata shaida ba. Rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na ƙasar Ukraine, wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100, sun lalace sanadiyar har-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa. A Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine ma, da wasu wuraren an yi ta fama da rashin wuta. A halin da ake ciki kuma, an gyara wayoyin wutar lantarki, aka kuma hada da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia yan kwanaki bayan da aka katse ta daga babbar wayar wutar lantarki, bayan da harin da Rasha ta yi ta kaiwa ya lalata wata waya mai daukar wuta mai karfi, a cewar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ranar Asabar. A wata sabuwa kuma, magajin garin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta, muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa, ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan, to amma mu fahimci zahiri, abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk muhalaka, kuma makomar kasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelechko ya gaya ma manema labarai kenan. Rasha ta maida hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin Ukraine a tsawon watan da ya gabata, wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a fadin kasar. An shirye cewa daga jiya Lahadi za a fara raba wutar lantarki a birnin Kyiv da kewaye, ta yadda kowane sashi zai rasa wutar lantarki duk bayan sa'a guda. 'Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla biyu sun mutu, biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya, wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dudishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa kungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. Kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida na yawan kai hare-hare a Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia. Wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta dauki alhakin kai wasu hare-hare biyu na bama-bamai a makon jiya waɗanda har suka kashe mutane sama da 100 a wata mahaɗar hanya a babban birnin kasar.
Ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labarin duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako ɗaukacin yara 21 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya yayin da suke aiki a gonar mai lafiya da ke ƙaramar hukumar Faskari. SP Gambo Isa na rundunar 'yan sandan jihar ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya. Daga Katsina ga wakilin murya Amurka Sani Malumfashi da ƙarin bayani.
A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta tabbatar da sako yara 21 waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a farkon makon da ya gabata a can mai ruwa dam da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Faskari. Wannan da daɗin labari yana kunshe ne cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandar wato SP Gambo Isa ya bada, kuma na sami zantawa da shi don samun ƙarin bayani.
Gaskiya ne jiya a wajejen Magariba Allah ya dawo da waɗannan yara, kuma aka sadar su da iyayensu da waɗannan yara dai da aka sace su, kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa ainihin dajin zamfara ne da su. Kuma Allah ya taimaka, ɗan uwansu su suka je suka yi magana da waɗannan barayi, kuma Allah ya sa aka sako su. Kuma tun a jiya da daddare shi DPO ya je wannan wuri kuma ya tabbatar da dawo waɗannan yara, kuma an sada su da su da iyalansu.
Akwai wani sako ga iyayen yara dangane da irin waɗannan ayyuka na kwadago a cikin kungurmin daji?
To gaskiya wannan ƙaramar hukuma ta Faskari tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ayyana tana fuskantar wannan barazana ta rashin tsaro. Lallai ya kamata dukkan wani wanda zai je gona don ya gudanar da wani aiki ya tabbatar da cewa ya sanar da sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri domin a taimaka musu a basu tsaro domin su je su yi wannan aiki. Na sani cewa su 'yan banga na waɗannan ariyar duk lokacin da aka ce za a yi wani abu na aikin gona akan faɗa musu, kuma suka zo su samu jami'anmu da na sojoji domin a ga yadda za a yi a basu tsaron da ya kamata ba tare da sun fuskanci wannan barazana ba.
Na kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen da 'ya'yansu ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Malam ya kuka ji da wannan al'amari a lokacin da ta tabbata cewa yaranka na daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su?
A gaskiya a fili shakulillahi hankalinmu ya tashi ƙwarai da gaske. Amma dai aka yi ta roƙon Allah dai, Allah dai kawo mana sauƙin al'amari da baki ɗaya, kuma Allah cikin ikon shi yaran nan sai ga shi sun samu kubuta cikin yadda Allah. Kuma inda suka je ɗin haɗin waɗannan mutane ba su samu wata matsala ba tsakanin su da waɗannan mutane. Ko muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa waɗannan yaran suka fito, su gare su kansu waɗanda suke yaran nan suka hannunsu, mu ma sun gwada mana adalci saboda ba su ƙarfafa da waɗannan yara ba.
Duk ƙoƙarin da na yi na zanta da waɗannan yara ya gagara sabili da sun riga sun tsorata da iftila'in da ya faɗa musu. To amma na tuntuɓi ƙungiya masu zaman kansu da ke kare 'yancin yara ƙanana. Mu ji ko me za su ce game da wannan al'amari?
Sunana Mustapha Haruna Khalifa, shugaban ƙungiyar Rigar 'yanci International, ƙungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Babban abu a nan ko abin kallo shi ne tun farko ma shi aikin yara ɗin haramtaccen abu ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta ma ware rana ta musamman wadda take faɗakarwa akan dakatar da kuma hani da yi kuwa akan hana abin da ya shafi aikin yara ƙanana. To kuma waɗannan yara duka waɗanda aka kama yara ne 'yan ƙasa da shekaru 8, 9, 10 kaga kenan an saba wa kowace ƙa'ida ta yadda aka bari yara ƙanana suka je suna aikin ƙarfi. Kodaka mu a wurinmu tun a farko sanya yaran yin aikin ma kuskure ne, kuma haramtaccen abu ne aka aikata.
Mustapha Khalifa, shugaban kungiyar Rigar 'yanci International. Sanshi Abu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an gaishe ka sani malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya
to binta sojojin gwamnatin Syria sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma dake dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gommai a cewar masu sa ido kan yakin daga ɓangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki wannan ɓarin wuta shi ne na baya-bayan nan a jerin saɓa ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a watan Maris na shekara ta 2020 wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin Idlib tare da taimakon Rasha. An yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru biyu da suka gabata. Ana ta karkashe mutane ana raunta wasu kuma da dama. Ba a samu martani nan take daga Rasha ko aminanta da ke rundunar sojin Syria ba, waɗanda suka ce sun auna wuraren ɓuyar 'yan tawaye ne. Amma suka ƙaryata cewa sun kai hari kan farar hula a cewar Reuters. A ƙarshe jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin Lake Victoria da ke ƙasar Tanzania jiya Lahadi saboda rashin kyan yanayi yayin da yake dosar birnin Bukoba da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wani jirgin sama mallakin kamfanin Precision Airplane ya rikito cikin ruwa a nisan kilomita 100 daga filin jirgin sama a cewar kwamandan 'yan sandan yankin William Mumpagali ga manema labarai a filin jirgin saman Bukoba. Kwamishinan yankin Albert Kalamila ya ce mutane 43 ciki har da fasinjoji 39 matuƙa jirgi biyu da masu hidima a jirgin biyu na cikin jirgin mai lambar tafiya PW494 daga birnin Hada-hada na Dar es Salaam zuwa birnin da ke gefen tafkin a yankin Kagera.
Agai da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu muna Najeriya inda hukumar zaben kasar INEC ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista. INEC dai ba ta yi magana ba akan kama wasu da aka yi kwanan nan 'yan ƙasashen waje a Ibadan da rajistan zaɓe ba. Amma ta ce a nata ɓangaren sai ta tantance ne ta kan yi wa mutum rajista. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja Nasir Adamu Alikaya ya aiko mana da rahoton.
Hukumar zaben wacce tuni dama ta kammala zagaye na ƙarshe na sabunta rajistar zaben gabanin babban zaben 2023 ta bayyana filla-filla irin matakan da ta kan bi gabanin rajistar. Jami'a a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta bayyana cewa sai mutum ya zo da kofin shaida da za a gani kafin samun damar.
Za ka nuna takardar shaidan cewa kai ɗan ƙasa ne na Najeriya ka fito daga ƙaramar hukuma kaza. Sai kuma ka nuna ɗan ƙaramin takardanka idan ka fara yin rajista ta amfani da wayan salulanka ko kwamfuta. Akwai ɗan ƙaramin paper da za ka yi printing ɗin shi kamar slip. Sai a ɗauki hoton fuskarka, a sa hoton ɗan yatsanka, a tambayi sunanka, a rubuta shekarunka, a rubuta jinsinka in na mace ne ko namiji, a rubuta sana'arka, wani sana'a kake, in ma ɗalibi ne, in ma ma'aikaci ne, in ma direba ne, duka waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata a lokacin da mutum ya je shi domin a masa rajista na zaɓe.
A zaben mai zuwa na ranar 25 ga Fabrairu da 11 ga Maris ɗin 2023, hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar na'ura mai taken VBAS da za ta tattara dukkan bayanai don hana duk kofar magudi.
The person that Nigerians elect.
Shugaba Buhari dai da zai kammala mulki bayan babban zaben ya tabbatar da wanda ya lashe zaɓe zai miƙa wa ragama. Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya aza shugaban akan faifai da hasashen cewa ba zai tallafa wa kowane bangare ba a siyasance.
Ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaben. Mu lokacin da ya gwamnati ya ce shi ba na kowa bane, shi na kowa ne. Saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa, wataƙila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba. to amma dai a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna akwai jita-jita cewa baya bukatar Tinubu, amma saboda watakila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki bane, ya ma kyala wanda baya bukata ya karba. To wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba, to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko yayi ko bai ba. Dama kana damuwa da wanda kake so, kana sanya kare maka kai abubuwan da kai darajar da ka bari a wurin, so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan. Wannan ina ganin shine hukuncin da zamu iya wa Buhari, cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba.
Yayin da APC ke fatan zarcewa kan mulki, jaridun Adawa na gwagwarmayar amshi madafu daga kammala wa'adin na shugaba Buhari. In za a tuna dawowar demokuraɗiyyar nan 1999, PDP ta yi mulki na tsawon shekaru 16. Gabanin gamayyar jam'iyyun Adawa a 2015 karkashin shugaba Muhammadu Buhari su amshi madafun iko. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro, kada aminta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkan mu da shirin Ciki da Gaskiya da kan bukadan waɗanda ke zargin an zalunce su, yaƙi da cin hanci da rashawa, kare ƴancin ɗan adam da sauransu. A yau ma muna kan batun zargin rushe gidajen jama'a tsohon filin jirgin saman Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumel. Ci gaba da bin diddigin zargin kwacewar filaye a filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi, wanda ake zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Uziru Rogo ya haɗa baki da hukuma, ya ruguza tare da kwace filayen wasu marasa ƙarfi. A makon da ya gabata, mun ji daga bakin Dr. Uziru Rogo cewa gwamnati ta mallaka masa filin domin ya gina asibiti.
Wato a 1997 na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a Azare, kuma gwamnatin Bauchi a wannan lokaci ta bani fili a Azare wanda yana bayan stadium a Azare. A lokacin ma na je na sa block na biyu, na sa alamun fili na ne da kuna da sauransu tsakani haka da nan dai, har ya fito kamar zugo uku waje. Kuma har mutane sukan tambaya ina bawa dan noma. Na so na gina asibiti wata rana, Allah ya ji kan rai karofin katako Alhaji Ali Shira
Muhammad.
Sun zo Abuja wani aiki, sai ya ce bafana na ga kamar filin nan naka an fara gini a ciki. Na ce a to ba ni na fara ba, ya ce to ka je ka duba. Na je na duba, na tarar akwai wani mutane a ce da shi baban gidan Dillali ya fara gini. Mun je da Alhaji Rabi'u Iro, ce masa wannan fili na ne, sai ce sai da shi a kai. Na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi, saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti, kuma na biya compensation, kuma ina da takardu na a hannu. To mutumin nan bai ji ba, sai ya ci gaba da gini. To har nan muka je kotu da fara a nan Azare irin shari'a kotun magistrate. Shekara goma aka yi da ba mu samu daidaituwa ba, muka saka kara a Bauchi, sai da muka shekara goma sannan aka samu shari'a, aka ce fili na ne su fita. Na kai kukana ba ni yake kai watin da ina zaune a Abuja, wani zo nake a share mun hawaye, aka ce sai a rushe. To billahi lazi shi ne aka ce za a rushe, kuma aka zo aka rushe. Wanda ya rushe hukuma ta rushe, ni ma ta share mun hawaye. Amma saboda mutane ba su san wannan magana ba, sai dai ta kuka Dr. Uziri ya rushe abunan ɗin mutane.
Dr. Uziri Dogo kenan. To bayan jin wannan bayani na Dr. Uziri, wakilin ciki da gaskiya ya zarfafa bincike kan wannan ikirari da aka yi, inda ya zanta ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama.
To sunana mai kuɗi Ibrahim Abubakar, Kaisar Sobiwa Anvaluwa. To a nan na tashi kusan ni ɗan Angwatsako ne. Angwatsako kuma da wannan wuri ba nisa don gurin wasan mun da su kiwo da sauran abubuwa duk haka muka tashi mu gani. Mun riga mun san wannan airstrip ɗin, kuma mun san ainihin gonakin masu gonakai a wurin da ƴan uwanmu, danginmu da sauransu duka a guri waɗanda suke noma da wannan makabatan Christians. To har ya kai ga a lokacin da aka zo aka yi ƙoƙarin za a yi wani layout wa shi DF 62 saboda a raba filaye a jama'a. To da aka zo aka zana plan, aka ɗauki faramita shi ne ka har jikin fence college of education duka aka zana filaye har can makabarta tamu ta gari duk aka zana a kan plan, aka tura aka bada a football, amma ba a biya masu gonakai ba lokacin sai aka yi assessing, aka yi diya, aka yi ɗauki duk wuri management na gonakan mutane da cewa za a biya su. Aka ɗauki kusan sunayen mutum 89 masu gonakai, masu economic trust na mutum 14. To da aka ɗauki wannan, to kusan a lokacin musakin da aka samu shi area land officer na wancan lokacin Alibaya Jidda, wani mutumin Katsina shi ne area land officer na Katagun zone gaba ɗayan nan, land and survey kenan, ministry of land and survey. To yazo suka fara allocation ba tare da an biya su masu gonakai a filayensu ba, har aka tura bauchi aka dan fara fitar da takardu, wanda kusan daga baya aka fahimci dai an yi kuskure sai aka ci. To ya kamata a kokarin yadda za a yi a biya waɗannan mutane. Aka yi ta kokari ga rubuce-rubuce nan, ga file din, ga komai, dan ga number file din ma haka, dan an tafi da abun nan ne. Aka yi ta kokari ya za a yi gwamnati fitar da funds kuɗi yadda za a biya su waɗannan masu gonakai. To duk da haka bata yiwu ba, sai suka dawo suka cewa tunda shi wannan kamar ya tsiri wani a ƙarƙashin local government ne, domin local government ta yi providing ɗin wani filin a can hanyar mai sau. A wancan lokaci Aminu Sale yana SGF sakataren gwamnatin tarayya, aka kan da ƙara girman ita wannan airport airstrip, sai aka tugon da a yi siting ɗinta a wani guri, da aka ɗauki hanyar shira har an biya masu gonakan suka yi ta Allah isa ma wani an ba shi 6,000, wani 5,000, wani 3,000. To daga baya sai suka ce to ga filin su a can hanyar Misau ainihin shi na local government, sai suka yi replacement suka ba da wannan, kaga wannan sai dawo kamar yana gargashin wannan kuma. Da mun a wancan lokacin suna ta igirarin su suka biya diyar airstrip din ma, amma wai lokacin native authority. To in kace lokacin native authority, dole ne ka kawo hujja, ka kawo shi documented, saboda shi irin wannan document din kamar yadda na aiki na samu har na Kaduna kafin ma creation Borno, Maiduguri Borno state, akwai waɗannan document din suna na lokacin ainihin turawa ma, balle wanda ake cewa lokacin native authority. All the same ya kamata a ce an samu record din waɗanda aka biya su masu gonaki, wanda kuma su har yanzu suna ikirarin cewa ba a biya su ba. To shi wannan mutumi da ake ta ba mu rikicin nan, Dr. Waziri Dogo, a 1997 yaje yace ya nema turuwai gamayen da su suke faɗa waɗannan jimba, aka masa allocation na floor guda hudu commercial, C1, C31, C33 and C34 akan zai gina asibiti, wanda dokan nan kuma daman cikin shekara biyu ne terms and condition na grant din, dokokin ba da shi a cikin shekara biyu ne zaka gina, zaka yi cikin possession. In ka riga ka rantse ka sa hannunka ka tabbatar ka karba, to zaka fara kiyaye daman wucin 2 years ne zaka gina wannan guri, zaka yi cikin possession. To kaga cikin possession a gurin sai ya zama ba zai yiwu ba, don shi kansa bai san ma extent na filin nasa ba, yayi ta rike takarda a hannunsa, kuma already su masu gonakai suka ga ba za a biya su ba, kuma babu niyyar a biya su. Sai suka amfani da dama su zama mallakar su, na cewa iyayensu suka sare wannan guri, su suka yi da prosin din guri, suka sare suka kalfe suka komai, sai suka yi yanka kayan suka ba madallali sai sayar musu, suka aka sayar, aka yi ginin gidaje, aka fara ginin gidaje a wurin.
Kinan dai yanzu an rushe mutane gidaje.
To rushe gidaje da aka za ka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi, ko kuma yake zai iya dauka a kansa, amma kuskure ne. Ko da ma ita ko ta baka judgment, ai judgment ina an ba da shi a dukunkunin ne, nake ga maka mutanen da aka yi karar tasu, ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin, mutum ɗaya dinnan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam Babangida Dillali, wanda shine number 1 a cikin wanda ya karar su, kuma shi dinnan mai gadi ne a gani gidan mai, ba shi da karfin, ba su da karfin da za su iya taron wannan case, ko su dauki lawyer da za su biya shi 200,000 zuwa 100 ko 500 a ce a musu wannan case, kaga ba zai yi ba.
Ya take dahir ne sa ya aikata wannan,
ba dahir ta ka ba, ai dahir din sa ba dahir bane, domin ita land and survey ita ne ainihin tin case din da aka yi na farko, aida da shi da land and survey ya hada cewa suna karar mutanen, ban san ta ina ne aka je aka janye san wannan an sabe ba wanda kuma dole ne a shigo da ita nan domin duk kadararsa nan ba gonar mahaifinsa bane kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta 57 a duniya duk anan muke wasa muke kiyo muke tsallalan mun san masu gonakan gurin saboda haka zancen dahir din sa ba dahir bace dahir din sa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da local government take karuwa dan lokacin da aka gurin filin local government ta fita karfi akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da lan da local government ne
shi da ta zai dogo
haka
kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan filin
ita gwamnati ne ta bashi lan an same ne ta bashi haka saboda haka ita lan an same ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi
to rusu mutanen da aka yi musu wannan rusau din yaya ne za ka ga musu
ni yanzu abin da nayi mun ce kansu daga hankali saboda lokacin da ranar da suka buga mun waya suka ga mun shigo cikin hidimar su dan mu muka je mu karbe su a kotun nan aka ga ma case a magistrate ni ne na je na karbe su na dauka musu lalla annabawci da ake yi kuma still yanzu nace musu kar ku daga hankali shi abu abisha ilmance duk abin da ka gani na an sabe documented yana nan kuma akwai sheet akwai plan da komai zai documented an yi bi wallahi tallahi a cikin DV5 gashi nan abauci wani wanda ya fito da takardarsa ta confirmation cewa gonarsa ne ba a biya su diya ba na ya fi shekara 30 da raba gurin wallahi ya karbi kayansa an je Cotland ta kasa defendant nan kanta ta fito da nuna ga yanda ta biya ko ta biya wallahi tallahi ta kasa haka aka mallaka mar kayansa ba shi buka tambaya ka ji kowa ya sani hekta 4.5 hekta 5.5 na abu haka ya mallake kuma akwai har an complete a fita cikin gurin haka ya karbi kayansa ka gani ko kuma ladan zabi ta yi file da yawa a mutane a wannan lokacin wanda wani ma mai jeje je amma sai da aka karba aka mallaka ma saboda ta kasa defendant kanta ba hali ba ta da yadda ta kare kanta ta kasa kawo kotu ga ta yadda ta zo ta biya diya ga ta yadda an rasa wannan abu ka gani ko to zo daga irin waɗannan idan ba ta yin abu daka akan yi ne a ilmance
masu aro kun dai jeri ta kaya kan wannan takaddama dan haka ga duk wani da yake da bayanai da za su taimaka wajen warware wannan takaddama waɗanda ke fafutukan neman haƙƙinsu na neman taimako za mu ci gaba da bibiyar wannan batu don tabbatar da gaskiya ta halinta sai aka kasance da mu don jin wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Abdulhamid Muhammad ni sarki da Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumul masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
A Ukraine mazauna birnin Kherson da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi yayin da jami'an Russia suka zargi Ukraine da abin da suka kira zagon ƙasa da ya hada da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku Russia bata gabatar da wata shaida ba rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na ƙasar Ukraine wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100 sun lalace sanadiyar harharen jiragen sama da Russia ke kaiwa A wata sabuwa kuma magajin garin Kyiv babban birnin kasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta muddin Russia ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ce an gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau yace taku Binta Sulemani Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalamu